أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله سبحانه وتعالى مكوا مكومي شين يادا مؤونا مسلاتي متارن البركة بابا مسلاتي جمعة نسكين غرين دوس انجار جغاوة أونا يمتنا الصبر واند يوهو مشابيو غوات رمضان hijiran manzon tsira alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina 1442 wanda ya dace da 24 ga watan hudu miladiya 2021. Wannan ayoyi da aka karanta an karanta su a jiya, mun soma bayani akan su yanayin lokaci yasa muka datse. Kamar yanda muka faɗa, ayoyi ne masu daɗin karantawa, masu daɗin fassarawa, masu wahala ta fuskan ɗabbaƙawa, domin za mu ga cewa ayoyi ne da Allah ya cika su da bayanin neman yafiya da afuwa, musamman ga wanda ya maka ba daidai ba. Ɗabi'a ce ta rai, ba wai na ɗan adam kaɗai ba, hatta rayukan dabbobi za ka ga abinda mai rai yake so ya ga bayan abokin fafatawarsa, ya ci nasara a kan abokin gwagwarmaya. Za ka kalli raguna biyu suna karo, wani lokacin kai da kanka kasan cewa wancan ragon an fi ƙarfinsa, to amma abinda yake fafutuka sai ya yi ramuwar gayya, sai ya ci nasara akan wancan abokin fafatawa. Haka za ka ga zakaru suna faɗa tsakaninsu. To ballantana kuma ‘yan adam, shi ya sanya wani daga cikin mawaƙa na lokacin jahiliya sunansa Ziyad ibn Yassar a Ibn Sayyar, wanda mawaƙi ne na lokacin jahiliya, ya marasu tun kafin hijira da shekara 9 ko 10. Daga cikin abin da yake faɗa a cikin baitutukansa, yana cewa ta'allam shifa'an nafsi kahara aduwiha, ka sani cewa warakar rai ta ji ta samu hutu, to shi ne tarin jaye abokin fafatawarta. In kuna neman aure, kai da wani babban burinka yau a ce ka kasa shi, in ka kasa shi to kai shikenan bukatarka ta biya. Koda kuwa a ce ka fi shi matsayi da ba za a kalli cewa dan ka kasa shi menene ba, amma dai kai bukatarka kaga cewa ka kai kiyarsa kasa. To Allah ya ɗabi'antaware da wannan. Shi yasa idan kuka duba ayoyin farko na Al-Baqara, ayoyi na farko da Allah yake bayani kissan abin da ya faru tsakanin Annabi Musa alaihi salatu wassalam da kuma Fir'auna. Allah ya ce wa idhna jaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al adhab yudhabbibuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'azim. Sai ya ce wa idh faraqna bikum al-bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Abinda rai yake so mafi yawa kuma san ko da yaushe in aka yi masa ba daidai ba to ya ramu gayya shi da kansa, to zai ji wani hutu a cikin rai, zai ji wani dadi. Idan ba zai iya ramawa da kansa ba to zai so a yi ramuwar a gabansa yana gani, to wannan abu zai faranta masa. Mataki na uku shine a yi ramuwar koda baya nan ya ji an rama, to zai dan ji dadi, amma abin da ya fi so ya zama shi da kansa yi ramuwar, to sai ya ji dadi ya farin ciki, ko kuma a yi ƙasa-ƙasa da wanda ya masa ba daidai ba a gabansa. To shi yasa Allah da ya kawo kissan ya ce ku tuna lokacin da muka tseratar da ku daga Fir'auna shi da mutanensa, yasumunakum su'al azab suna ɗanɗana muku azaba mai raɗaɗi. Wace irin azaba ce? Yudhabbibuna abna'akum, suna yayyanka ƴaƴanku maza, mutum yana kallo a sa wuƙa a yanke ɗansa ba yadda zai yi. Wa yastahyuna nisa'akum, kuma sai su ƙyale ƴaƴanku mata domin su ci gaba da yi musu hidima. Allah ce wa fi dhalikum, a cikin wancananku bala'un min rabbikum 'azim, jarabawa ce mai girma daga Ubangijinku. To daga cikin abinda Allah ya yi musu na farantawa sai ya ce wa idh faraqna bikum al-bahra, ku tuna lokacin da muka kece teku saboda ku, fa anjaynakum muka tseratar da ku, wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun, muka nutsar da mutanen Fir'auna kuna kallo, ma'ana dan ku yi farin ciki ku ga wanda suke tursasa ku a da yanzu gashi ana tursasa su, wanda suke karkashe ku a da karshen su yazo su ma yanzu gashi an karkashe su. Kaga Allah yayi wannan domin ya faranta ma Annabi Musa alaihi salam shi da mutanansa. Shi sanya lokacin da mushrikan Qurayshawa sun yi cutarwa ga manzo alaihi salatu wassalam, sun cuci sahabbai, sun karkashe sahabbai, to daga ran da Allah ya bai wa sahabbai dama su mai da martani, daga cikin abin da Allah ya faɗa musu sai ya ce qatiluhum yu'adhibhumullahu bi'aydikum wa yukhzihim wa yansurkum alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin wa yudhhibu ghayza qulubihim wa yatubu Allahu ala man yasha wallahu alimul hakim. Allah sai ce qatiluhum, yanzu an ba ku dama ku yake su, in kun yake su yu'adhibhumullahu bi'aydikum, Allah zai ɗanɗana musu kuɗa a hannunku yadda da suke gallaza muku, to kuma yanzu ku gallaza musu. Sannan wa yukhzihim, Allah ya kunyatar da su, abun kunya ne a wajen mutum da shi ke kafafa ya fi ƙarfinka, yanzu kuma ka kai ƙesa ƙasa kaga zai ji kunya. Sannan wa yansurkum alaihim, kuma Allah ya taimake ku a kansu. Sai ya ce wa yashfi sudura qaumin mu'minin, Allah ya warkar da zukatan mutane mu'minai su ji daɗi, su zuba ruwa a ƙasa su sha don farin ciki. To kaga wannan Allah yana faɗa musahabbai cewa wato an ba su dama su mai da martani su da kansu, su ɗanɗana ma wa'incan kuɗa domin Allah ya warkar da ƙirazansu su ji daɗi. Sannan wa yuzhibu ghayza qulubihim, Allah ya tafiyar da ɓacin ran zukatansu wanda aka guma masu a da. Sannan Allah ya ce wa yatubu Allahu ala man yasha bayan an danna namu Qurayshawa kuda to daga nan kuma Allah sai ya datar da wanda ya ga dama ya tuba ya bar kafirci ya koma musulunci to abinda nake nufi da karanta wannan kissoshi guda biyu domin na kusato mana abinda kowa ya sani a cikin ransa al'adar dan adam in mutun yayi maka abu karama wannan kusan ka ce 200% dan adam zai so wannan to amma me hadithin da muke yawan maimaitawa ko fatil jannatu bil makari an kewaye aljanna da abin da rai baya so rai so yake ramuwar gayya to amma kuma dan ya samu matsayi a wajen Allah sai ka ce kada ya ramuwar gayya ba dan ba zai iya ba ba dan an fi karfin sa ba dan a nuna masa abin da in ya bi akalla za a samu fa'idodi guda biyu fa'ida ta farko za a samu kyakkyawan zamantakewa za a samu kyakkyawan yanayi duk lokacin da mutum ya yi maka rashin mutunci sai kai masa sakamako da mutunci wannan mutum in dai ba wai fitsarar dai na ƙarshe ba to kai dai ka tsallake daga sharrinsa me yasa addinin musulunci yace a baiwa kafirai zakka wal mu'allafatu qulubuhum al mu'allafatu qulubuhum malamai sun karkasa su suka ce akwai wanda ba zai yi musuluncin ba to amma mai karfin fada a jini a cikin mutanansa idan an kyautata masa to zai ji kunya ba zai sharri ba kuma zai hana mutanansa su yi wa musulunci da musulmi sharri kaga annabi me aka yi an saka masa da kyakkyawa akan mummunan da shi a da yake yi wa musulmi to Allah sai ya so ya saita mu akan wannan kuma linanzura kaifa ta'malun kuma sai a duba a kalle mu a ga waye zai iya tabbaka wannan abun wanda yake mai matukar wahala kamar yadda na faɗa a jiya ɗabi'ar rai idan aka yi masa mummuna ba fa ya yafe shi ne ɗabi'ar ba ya maida mummuna to sai aka ce kada ka maida mummuna kuma kada ka tsaya a yafiyar ɗora wani alheri ma wannan shi ne abin da ya fi wahala wani zai ce to ni kam yafiya dai na yafi amma alheri ya je wani ya masa ni dai ba da ni ba wallahi wani zai iya faɗan wannan in ma bi lisanil hal wa in ma bi lisanil maqal ko ya furta ko kuma ya bar abin a zuciyarsa haka abin yake to shi ne Allah sai ya ɗora mu akan wannan kyakkyawar tarbiyya ya ce wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a mummuna wanda Allah subhanahu wa ta'ala abin nan kyakkyawa da Allah zai ba da lada a kansa kuma Allah yana son sa ba zai yi daidai ba wala sayyi'a da mummuna abin da Allah yake ki kuma yake ba da zunubi idan aikata sai ce idfa billati hiya ahsan ka tunkuɗe mummuna da abu mara kyau kamar yadda na faɗa mana bayan Allah tunkuɗe mummunan nan hanyoyi ne da yawa wata hanyar wani abu za a bayar wata hanyar kuma ba wani abu za a bayar ba kawai kyakkyawan mu'amala za a yi manzo alaihi salatu wassalam tunda shi ne sayyidul muttaqin shi ne sayyidul abrar shi ne sayyidul abidin lillahi subhanahu wa ta'ala duk wata dokar Allah shi ne lambar farko da yake da bukata sirar manzon Allah cike take da irin waɗannan abubuwa babi na buga misali za mu ambaci abu biyu wanda kila kun sha jin su dauki misalin baƙauye da ya shigo masallaci saboda rashin tarbiyya na mutanen ƙauye gafa manzo alaihi salamu a zaune a masallacin ga sahabbai kewaye da shi bai kalli matsayinsu ba ko ya ji kunya da ya kamata a ji sai ya fitar da al'aurar sai ya so matsalla fitsari a cikin masallaci me ya faru kun ga sahabbai ca suka yi a kansa manzo Allah ce suka yi da shi da ya ce a dake shi duka za a yi masa da ya ce a kudundune shi a wulla shi waje haka za a yi masa manzo Allah bai ce a yi ko ɗaya ba sai ya ce da uku ku kyale shi ya yi fitsarinsa ya gab aka ce a ɗebo ruwa a zuba aka ɗebo ruwa aka zuba ba a ce a nemo bulala a yi masa ladabi ba, sai manzo Allah ce a kirawo shi, aka kirawo shi ya zauna gaba ga manzo alaihi salam. Sai manzo Allah ya ce inna hadhihi almasajid lam tubna li hadha, wannan masallatai da kake gani ba saboda haka aka gina su ba, an yi su dan abota ma Allah kaza kaza. To yanzu me aka yi masa? An saka masa da kyakkyawa akan mummunansa, dadi da ya rufe shi, me yace? Allahumma arhamni warham muhammadan wala tarham ma'ana ahadan, Allah ka ji kaina, ka ji kan muhammadu, ka ji kan kowa banda mu biyu. Me yasa? Saboda an yi masa mu'amala billati hiya ahsan, da abu mafi kyau. Malamai suka ce wannan hadisin idan ka ce za ka fayyace ma'anoninsa sai ka yi rubutu ka gaji, daga ciki akwai kare lafiyar ɗan adam. Muhimmancin lafiyar ɗan adam ta fi taurin ibada, domin gwaji na likitoci ya tabbatar da cewa idan mutum ya soma fitsari aka yanke fitsarin, to wannan bulalar tasa tana cutuwa, saboda wannan fitsarin da ya koma da ƙarfi aka datse shi bai kai ga fita ba. To manzo Allah sai kare lafiyarsa, kuma sai aka koya masa ladabi na zamantakewa, irin yadda ya kamata a yi kunya a sanya kamata, kuma aka nuna masa tarbiyya irin ta addinin musulunci, da in ya je gida zai bada labarin ta. Kaga wannan sai ya sababin wasu daga cikin mutanen su ce kai bari mu je mu ga wannan annabin, mu ga irin ɗabi'unsa. Wannan sai ya ja su zuwa ga addinin musulunci. Misali na biyu, akwai Safwan ibn Umayya radiyallahu ta'ala anhu, ɗaya daga cikin masu faɗa aji na cikin ƙabilun Qurayshawa. Lokacin da manzo alaihi salatu wasalam ya buɗe Makka, kun ga ya tafi zuwa yaƙin Hawazin, shine yaƙin Hunayn, manzo alaihi salam bai zo da takakkun makamai ba. Shi Safwan kusan wannan wunin ya musulunta ma, ko kuma wani shafato kafin wannan wunin, saboda son cikin at-tulaqa, wanda manzo Allah ya ce idhabu fa antum at-tulaqa, ku tafi an kyale ku. Sai manzo alaihi salam ya ce masa kai Safwan, ba mu aran sulkunanka. Sulkuna jami'i ne na sulke, sulke riga ce ta karfe da ake amfani da ita a lokacin da ta fuskar yaƙi, in har boki biya ba za ta ƙula ba, sauran takobi ba zai ƙula ba, haka nan sukan mashi. To sai manzo alaihi salam ya ce Safwan, ba mu aran sulkenka ɗari, saboda galatsi na wanda bai nuna a cikin musulunci ba. Sai ya ce ya ma'aikin Allah, ƙwace ne ko aro? Manzo alaihi salam ya ce bal hiya ariyatun madmuna. Aro a musulunci iri biyu ne, akwai ariyatun mu'addatun, akwai ariyatun madmuna. In ka ce ariyatun mu'addatun, aran da za a dawo da shi, ma'ana in ga tari ne ko da kotar ta kare, to za a dawo maka da karriyar kota, idan wani wuri ya balkace haka za a dawo da shi. Amma idan aka ce madmuna, wannan abin aran duk matsalar da ta same shi to za a biya. Saboda haka manzo alaihi salam ya ce aro ne wanda muka lamunta, ko wata ta samu matsala to ko dai a baka kudinta ko kuma a siyo maka makamanciyarta, ya dauko ya bayar. Lokacin da aka kammala yaƙi an samu ganimar da ba a taɓa samu irin ta ba musulunci. Safwan kamin ma a yi maganar aro, sai manzo Allah ya ɗebi raƙumi ɗari ya ce ga su kyauta, kare ku matsayin raƙumi musamman a wajen Balarabe. Kafin yi godiya a ƙara masa ɗari. To ka san su Larabawa kaifi ɗaya ne, sai ce wallahi ya ma'aikin Allah, a da ba wanda nake ƙi a duniya kamar ka, amma yanzu ba wanda nake so kuma kamar kai. Kaga anan mai ihsani ya yi, ihsani ya mamaye zuciyarsa. Shi yasa wani bawan Allah ke cewa ahsin ilan nasi tasta'bil masha'irahum falatalama malakal ihsanu insana, yace ka yi wa mutane alheri, in kai musu alheri to za ka mallake shi'urinsu, duk wani filin ɗinsu za ka mallake shi, domin da yawa kyautatawa ta mallake ɗan adam. to kaga wannan abu da muka kawo wannan kusan bai kai dai a cikin dubu ba na mu'amala ta manzo alaihi salatu wassalam yadda yake mayar da mumuna da mafi kyau kuma wannan shi yasa aka samu zamantakewa mai kyau wanda suka yi tutsu a da suka dawo suka zama sun bi sun sallama kalban wa kaliban daga baki har zuci to shine Allah sai ya faɗa mana fa'ida dan daga cikin hikimin Qur'ani mafi yawa idan aka baka aiki to za a faɗa maka alfanun aiki shi wannan da aka ce idfa billati hi ahsan menene daga cikin sakamakon fa'idha alladhi bainaka wa bainahu adawatu domin idan ka daure kai wannan sai ya zama wanda da tsakaninka da shi ba a ga maciji da juna ka annahu waliyul hamim zai zama kaman masoyi mai zazzafa soyayya ya zama kaman aboki na kuddukun anan sai malamai suka ce abinda musulunci yake la'akari ba dandanan bane kuma ba sosai bane mummuna yake ture mummuna mafi yawa abinda mummuna yake yi sai dai ya ƙara muni mutum ne ya maka rashin mutunci sai ka ce to bari zai san da ni yake sai ka ɗauki mataki mummuna a kansa kuma kai sa'a kai masa ko daidai da abin da ya ko sama da shi to yanzu dan Allah soyayyarka ta ƙaru a zuciyarsa ko ƙiyayyarka kai ka san cewa ƙinka ne zai ƙaru ba san ka ba to shi yasa mafi yawa mummuna bai faye kawar da mummuna ba kyakkyawa mafi yawa shi ne yake kawar da kyakkyawa kyakkyawa shi ke kawar da mummuna malamai suka ce sai dai hali ɗaya abinda yake mu'amala tsakaninka da ɗan uwanka idan hukuma ta shiga tsakani ita hukuma uwa ce ta kowa yanzu mutum ne sai ya zo ya yi maka ta'addanci la samaha Allahu ya ɓata maka wata dukiya sai hukuma ta takume shi aka ce sai ya biya yanzu ka ga ba kai ne ɗan sanda ko alkali da ka kama shi ba Allah ya kiyaye ya rasar da wata gaba taka yanke ma ya tsako wani abu aka je kotu alkali ce to shi ma a yanke yatsansa shi ma a yanke hannunsa kisa ya yi na ganganci alkali ce shi ma a kashe shi to kaga annan hukuma ce ta kashe shi yan uwansa ba za su ce su za su ɗauki mataki akan dangin wancan wanda saboda an kashe shi aka kashe nasu ba su isa ba sun san cewa in suka ɗauki wani mataki to hukuma za ta iya ɗaukan mataki a kansu kamar yadda aka yi ma ɗan'uwansu to kaga ita hukuma in tana tsakiya ya zama ita ce ta rama mummuna da mummuna da aka yi ba ka rebin damu an san cewa wanda ya fi ƙarfin kowa shi ne hukuma shari'a to ita ce ta yi wannan abun to daga nan an riga an wuce wannan wurin to amma abin da shari'a take ki kai ne za ka ɗauki matakin ramuwar to anan ne ake samun matsaloli to Allah subhanahu wa ta'ala da ya faɗi wannan abun kowa zai ji cewa kai wannan abin yana da wahala al-imamu sa'idi a cikin tafsirinsa ya ce wannan umarnin ya fi ƙarfi ga wanda yake da girman haƙƙi a kanka kaman yan uwanka na jini kaman abokanka ka ji cewa ya maka rashin mutunci to kai kuma yi masa mutunci ya ji ya zubar da mutuncinka to kai ka alkinta nasa mutuncin ya hana ka kai ka bashi shi yasa manzo alaihi salam dan ya dora mu akan wannan sai ya ce sil man qata'aka wa ahsin ila man asa'a ilayka wanda ya yanke maka zumunci ya ce shi ya fasa ba zai yi ba to kai ka sadan masa da zumunci wanda ya nuna na maka kai kuma kyautata masa shi yasa sayyidina Umar ya faɗi wata kalma mai tsada wanda ya kamata a rubuta ta da ruwan zinare yake cewa ma aqabta man asallaha fika bimithli an tuti allaha fihi baka taba dandana kuda ba kai ramuwar gayya mai tasiri ga wanda ya saba ma Allah a cikin sha'aninka kamar kai ka bi Allah a cikin sha'aninsa. Me yake nufi da wannan kalma? Allah ya hana musulmi ya wulakanta musulmi, Allah ya hana musulmi ya cuci musulmi, musulmi ya zalunci musulmi, duk an hana. To ashe duk lokacin da wani ya zalunci wani mai yayi ya saba ma Allah ne a cikin sha'aninka, tunda Allah ya hani sai keta alfarman wannan hanin kawai shikenan sai gutsaye, to kaga shi ya saba ma Allah a cikin sha'aninka. To kai idan kana so kai ramuwar gayya mai tasiri, kai kuma bi Allah a cikin sha'aninsa. Me bin Allah a cikin sha'aninsa? Kai kuma yi masa adalci, kai kuma kada ka maida masa martani. Wallahi wannan umarnin da wannan tadar da za mu daure a ce mun aikata ta, da an samu zaman lafiyan da la mathila lahu, ko baka yi alherin ba ma a ce Allah baka dauri yadda in aka yi mun mummunan zan yi gum ba zan maida mummuna ba, ko da baka bi shi da kyakkyawa ba a ce Allah baka jaruntar haɗi wannan abin da aka yi maka. Me yasa Allah ya yi yabo gaba ya ce wal kazimina ghaiza, sai ce wal afina annas, masu bin tsaye fushi masu afuwa ga mutane. Shi yasa wani hadisi manzo alaihi salam yace laysa shadidu bisara ko bil musara, ba kankarfa bane gwanin kokawa ya dauki wannan ya lika da kasa, ya dauki wannan ya taka, ya dauki wannan ya danne. Manzo Allah sai ba shine mai karfi ba, kankarfa shine wanda ya danne zuciyarsa lokacin da ta yi fushi, ya tursasa ta, ya hana ta biyan bukatarta. To wannan shi ne kowa karfi, Allah ka samu a cikin su. To shine Allah subhanahu wataala sai ce wa mai yulqaha, wannan dabi'ar kyakkyawa, wannan kyakkyawa tada ba kowa bane ba ake bashi ita, ba kowa ake wa tagomashin wannan ba, illal ladina sabaru, sai wanda suka yi hakuri. Yanzu wannan gaba mai ta nuna mana ashe matakin farko da zaka iya sifantuwa da wannan, to ka zamo mai hakuri. Na sha faɗa a munasabobi da dama cewa hakuri da shi ake cin nasarar mafi yawan abubuwa na rayuwa, rashin hakuri da shi ake rasa abubuwa na alheri da yawa a rayuwa, rashin hakuri shi ne musabbabin mafi yawan matsalolin rayuwa. Haka ne ko ba haka ba ne? Misalai ne, kowane ku zai iya kawo su. Idan ka ji wani ya je ya saki matarsa saki uku, ya tsuguna gefe yana kuka, rashin hakuri ne. Idan ka ji wani ya je ya saci kayan wani, rashin hakuri ne. Idan ka ji wani ya je ya buge wani aje an daure shi, rashin hakuri ne. Idan ka ga motoci biyu sun yi karo mafi yawa, rashin hakuri ne. In ka ga kaza ba daidai sai ka lissafa wannan, ba za ka yi lissafe su ba. Mafi yawan abin da ke sa a samu matsalar rayuwa wallahi rashin hakuri ne. Da za a danne zuciyar a yi hakurin, to kila abun bai wuce sakan biyar ba ko shida, an wuce wurin shi kenan. To amma da an kasa hakuri, to matsaloli kuma bila adadin za su biyo baya. Shi yasa wani mai hikima ke cewa as-sabru kasmihi murrun madaqatuhu lakinna awaqibahu ahla min al-asali, yace shi hakuri daci gare shi yadda kasan judar kasa, yadda kasan abu mafi daci. Na san cewa wasu kusan san judar kasa tsari ne mai tsananin daci. Ka tambayi wanda suka shafi da, idan ka je ka ɗebo judar kasa ka saka ta a gurbin da ka za ta yi kwanci, ka ɗora kwan, to in ta gangi so na ‘ya’yan ba za su ciwo ba saboda daci. To wannan malamin sai ke cewa shi haƙuri yadda ka san sunansa, domin as-sabiru sunan judar kasa, kaga sadun da ba’un da ra’u, shi ma haƙuri as-sabaru shi ma sadun da ba’un da ra’u. Me ya bambanta su wannan fataha wannan kasara, wannan as-sabiru wannan as-sabiru? To shi ne ke cewa
as-sabru kasmihi, as-sabru shi haƙuri, kasmihi kaman wannan tsirin mai wannan sunan, murrun mazaqatu, dandanan sa yana da matukar daci, lakinna awaqibahu ahla min al-asli, amma ƙarshen sa yafi zuma zaki. Wallahi duk wanda ya haƙuri sai ya gode ma Allah. Shi yasa a cikin Qur'ani zakai ta ganin fasbir wasbir wasbir wama sabaruka illa billah fasbir sabaran jamila, ga sunan a cikin Al-Qur'ani ce manzon Allah ake yi haƙuri, yi haƙuri saboda cin nasara a ƙarƙashin haƙuri yake, kuma ka rantse baka da kafara. Duk wanda yace yayi haƙuri bai ci nasara ba, ka tambaye shi, ko dai ka ce masa baka yi haƙurin ba, ko kuma na wucin gadi kai. Yau akwai wanda zai na wucin gadi kuma ba a cin nasara. Duk abin da aka ce na wucin gadi ne ai zai zo ya wuce, kuma ba za a ce maka mai haƙuri ba. Wallahi sai ka haɗa waɗannan abubuwa guda uku na haƙuri: haƙuri a kan bin Allah, haƙuri a wajen kauce wa saɓon Allah, haƙuri a kan musibu da Allah zai ɗora maka wanda rai baya so. To wanda ya iya wannan ukun shi ake kira mai haƙuri. Amma in ka yi biyu ba kai ɗaya ba, ko kuma kai ɗaya ba kai biyu, sai dai a ce mai ɗan haƙuri, mai ɗan haƙuri. Shi yasa wani mai waƙa ma yake cewa haƙuri baya baci. To ina tabbatar maka wannan abin ba za ka iya ba sai ka yi haƙuri. Malamai sun ce haƙuri kala biyu ne. Akwai wanda aka halitta da haƙuri, ɗabi'a ce Allah ya sanna tarale, haka Allah ya gina kayansa. Ba karatu ba ne, ba ɗimbin ilimi ba ne. To in ka samu kanka a haka, sai ka gode ma Allah, ka roƙi ƙari. To akwai wanda shi kuma ba haƙurin gare shi ba koya ya yi, shi ne ake cewa innamas sabru bit-tasabbur. Haƙuri yana kasancewa da ƙoƙarin cusa ma kai haƙuri, a yi maka wannan ka ji ba daɗi, ka danne zuciyarka kai haƙuri, a yi maka wancan ka ji ba daɗi kai haƙurin wancan ma, to wallahi sai ka ji ka koya. Irin su Al-Ahnaf ibn Qais, mutum ne ma tun da lokacin jahiliya, in ka karanta littafai na adab za ka ga irin haƙurin da Allah ya masa. Ahnaf a tarihi ba a san wani mutum mai haƙurinsa ba. Na taɓa ya kaito muku kissarsa, yana zaune a majalisinsa, ya yi zaman da ake cewa habuwa. Habuwa shi ne mutum ya zauna ya haɗa hannayensa tsakanin gwiwoyinsa, haka ya kare hannayensa kamar yadda malamin nan suka zauna, shi ne habuwa. Yana cikin hira a dandali, sai ga ɗansa an zo da shi gawar ɗansa, aka ce ga gawar ɗanka nan, ɗan ɗan uwanka ne ya kashe shi. Wanda ya kawo musu labarin ya ce bai warware hannunsa ba da suke haɗe, bai yanke maganarsa ba, sai da ya gama hirarsa tsaf sai ya kalli babban ɗansa ya ce kai ka tashi a je a binne ɗan uwanka, wancan ɗan uwanka da aka ɗaure shi kuma a je a sake shi, shi wannan da aka kashe a je a ɗauki raƙumi ɗari a ba uwarsa don ta yi haƙuri. Sai ya ci gaba da hirarsa, bai tashi ba ma daga nan. Kin kai ne ko ni? Da kake zato ɗanka a kawo gawarsa a gabanka a ce wani ɗan nan uwanka ya kashe shi, sai ka ce to in ɗan uwana ne a da abin da yanzu, saboda haka ni yanzu ban san wani abu, hukuma ka raba. Amma sai ce kawai ya yaɗe shi. Ma'ana abin da nake so in ce, hatta a jahiliya ko wanda Allah ya yi musu kyautar haƙuri, shi ya sa na sha faɗa da haƙuri da kyauta da yafiya da rashin haƙuri da rowa da ƙoƙarin gayya, ramuwar gayya, wannan ba su da alaƙa da karatu ko rashin karatu, ba su da alaƙa. Ba haƙuri yake sa ba ilimi yake sa a yi kyauta ba, ba ilimi yake sa a yi haƙuri ba, baiwa ce kyauta ce ta Allah. Ba rashin ilimi yake sa a yi rowa ba, ba rashin ilimi yake sawa mutum ya zamo mai kaushin hali ba. Abubuwa ne da Allah kan ɗabi'anci bawansa, sai dai kamar yadda na faɗa ana koya, kuma marowaci yakan koyi kyauta, kamar yanda mai fushi yakan koyi hakuri to shi yasa Allah sai fada mana yace wa ma yulqaha illal ladina sabaru wannan dabi'an nan mai tsada ba kowa ake wa kyautatta ba sai wanda suka yi hakuri hakuri kamar na fada da sifofinsa guda uku sai ce wa ma yulqaha ba kowa ake wa tagomashin wannan dabi'ar mai kyau ba illa zu hazzin azim sai ma'abucin babban rabo wannan zu hazzin azim malamai sun yi masa fasarori wasu suka ce ana nufin ma'abucin aljanna ma'ana dan aljanna ne kawai Allah yake ma wannan da in ba dan aljanna ba wane ne zaka zo kai masa rashin mutunci maka mutunci kaci zarafinsa ka zubar da mutuncin sa shi kuma ya alkinta mutuncinka wasu suka ce ruhuddin azim ma'abucin babbar kyauta ta fuskan kyawawan dabi'u ma'ana a kyautar dabi'u ma da Allah yake da kirki to shi wannan shi aka fi baka so mai tsoka to Allah subhanahu wataala ya san cewa shaydanu guda biyu ne akwai ash-shaytanu al-insiyyu akwai ash-shaytanu al-jinniyyu akwai shaydanin dan adam akwai shaydanin aljanna shi shaydanin dan adam yakan karbi cin hanci me cin hanci in yi rashin mutunci ka kyautata masa ai ka kama ka bashi hanci ko amma wannan hanci musulunci yayi da shi kaga zai ji kunya dan an ce in baki ya ci ido zai kunya to amma shi shaydanin aljanna bai san wannan ba shi bai karɓar cin hanci kawai shi cin hancin da zai karɓa ya ka kafirce ma Allah to ka ba shi hancin da zai karɓa to tunda Allah ya san cewa shi shaidanin aljani mujamala da mudarat ba za ta gamsar da shi ba to sai aka faɗa mana maganinsa sai ce wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nasghun idan wani mai zuga daga shaidan ya zuga ka kila an yi wa'azin nan ka ji ya ratsa ka Allah ya ce wanda ya maka mummuna ka saka da kyakkyawa ya maka mummunan ka tuno ayar ka ce to shikenan na hakura kana komawa gefe sai shaidan aljini ya taso kenan yanzu ka yi da an raina ka to ina gaya ba in baka dauki mataki akan sa farawa yi ba shi da mutunci fa yaran da yake ji shi ne kai masa ƙasa-ƙasa da ƙasa-ƙasa da shi to sai ka ji ya kufu lokan da ka kalli wacan ayar to yanzu wacce zuga ta zugo ka sai ka mutum kuma ya taso to Allah sai ya ce wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazwa idan wani mai zuga daga shaydan ya zugo ka to shi kan fasta'idh billah shi ke nan ka kai shi ƙarshe wani malami da ya zo fassara wannan aya ya ce shi shaidan kamar mafaɗacin kare ne idan ka zo gida mafaɗacin kare ya hayyako maka isa wuri faɗawa mai shi daga can da ya masa tsawa ɗaya sai ga ya koma yana kaɗa zela saboda shi ne yake ta cewa a kansa kai fa in ya hayyako ka ɗauko makami to lokacin ma zai ja daga to shi shaidan baka da makamin yakarsa babu sai dai isa'a hada shi da wanda ya halice shi shine maganinsa to shi yasa ma a waccan ayar da muka karanta ta cikin suratul araf Allah da yace qul khudhil afwa wa amur bil urfi wal anjahilin sai yace wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'id billah innahu sami'ul alim Allah ce idan wata zuga ko wani waswasi na shaidan ya shige ka to ka nemi tsarin Allah domin shi ne masani kuma ku duba yadda Allah ya karasa ayoyin ita waccan yace innahu sami'ul alim nan ku yace innahu huwa sami'ul alim domin Allah shi ne yake jin abin da yake faruwa tsakanin kai da wannan shaidan din shi ya san irin zugar da yake maka kuma alimun bima yasrifuhu anka Allah shi ya san abinda da shi zai kawar da wannan shaidan din na gare ka shi yasa muke cewa sau da dama zaga karshen aya yana da munasaba da farkon ta. To anan Allah subhanahu wataala ya san cewa dan adam zai in shedan zai iya shiga zuciya kai zuga kai zuga ka duk da ka ji wa'azi kai hakuri kai da ka sallama to kuma sai shedan yayi kokarin zuga ka dan ka kauce bala'i to dan ya zama mun samu tsira ta gaba daya shi ma shedanin sai aka fada mana inda zamu yi dashi. Shi yasa manzo alaihi salatu wassalam wata rana ya ga wani mutum an yi rigima yana kumfan baki jijiyoyin wuya sun tashi hancinsa ya bubune. Manzo alaihi salam sai yake cewa ni ko na san wata kalma guda daya da zai fade ta to da wannan fushin ya kwanta ga baki da. Sai aka ce wace ce ya ma'aikin Allah? Sai ce da zai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Sai sahabban da suka je suka je suka same shi suka ce kai bawan Allah manzo alaihi salam ya ce ka sai a'udhu billahi minash shaitanir rajim in ka fadi wannan to wannan shedanin zai tafi. Sai ce kenan an dauka ni mahaukaci ne wato kun ga shedanin ya karasu ko shi da ya yadda ya fada to an rabu shedanin ya kama gaban sa to amma saboda yana ka shi shedanin nasa sai ya dawo to kenan yanzu an baita shi mahaukaci shikenan kun ga sai bai ci nasarar wannan nasihar da shawarar da aka ba shi. To saboda haka Allah subhanahu wataala sai yake ce mana lallai Allah subhanahu wataala shine mai yawan ji daga dukkan abin da yake gudana tsakanin bayi kuma shine mai zuzzurfan sani dangane da abin da ainihin yake gudana. Mai tafsiri yace wallan ma zakara sifatil wa'idi addai ila Allah yayin da Allah subhanahu wataala ya ambaci sifofi na mai wa'azi mai kira zuwa ga Allah ذكر آداب الوعظ والإرشاد الله سيئم بتوئنسو لدبا نو أزيدكم شريوه فقال سيئتي ولا تستوي الحسنة ولا سيئة ممونا فوق ككاوة بعضي تبين ديني دي ممونا با يتي في جزئياتهما أتكين ينكننسو معنى أأتي ككاوة أهن داما a aje mummuna a hannun hagu inda halittu ne na Allah in ka kalle su da ido ka san kaman su ba tai daidai ba dan zaka ga kyakkyawan nan fari sal wannan ka gaishe ba kikirin kaga wannan kyakkyawa kaga wannan mummuna saboda haka ba za su taba yin daidai a yankunan su ba li'anna ba'daha fawqa ba'd domin sashi yana kan sashi ma'ana kyautatawa tana sama da mummuna. Sai ce idfa yace idfa is-sayyi'ata ka tunkuɗe mummuna billati yace ai bil khaslatin lati hi ahsan da tada wacce ita ce mafi kyau. Ina misali? Sai ce kal ghadabi bis sabr ka fuskanci bacin rai da hakuri wal jahl bil hilmi ka fuskanci jahilci da dauriya da hakuri wal isa'ati bil afwi ka fuskanci mummuna munanawa da afuwa da yafiya. Fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatu to in ka daure ka karbi wannan shawara ka aikata wannan umarni sai a wayi gari wanda ya zama tsakaninka da shi gaba ce fafur ka annahu waliyul hamim sai ya zama kaman masoyi aboki na guddugud ay fa yasiru aduwuka a kasadiqil qarib sai magaucinka ya zama kaman aboki na kusa fi mahabbatihi a cikin soyayyarsa alladhi lam tasbiq minhu adawa kaman wanda kwata-kwata ma wata gaba bata taba kasancewa tsakani ba idza fa'alta dhalika in har kai yadda kai ka ta wannan. Mai tafsiri yace falladhi mubtada'un nan da aka ce fa idzal ladhi shi wannan alladhi din mubtada ne wa ka'annahu al-khabar ka'annahu shi kuma shine khabar wa idha tanku da kace fa idhal ladhi yace zarful li ma'ana tashbih shine mazubi na wannan tashbihi da akai. Sai Allah ya ce wa ma yulqaha ba kowa ake ba wannan ba ayyutal khaslata allati hi ahsan ba kowa ake ba wannan tada wacce take mafi kyau ba illal ladina sabaru sai wanda suka yi hakuri وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم بقوة أكبا والنبا سيما أبو جنب بردب يتي من الخلق الحسن وتوانده كده أبي أكاواوا وكمال النفس لكما كمال تزوتيا سيتي وإما ينزغنك يتي إما فيه إدغام نون إن الشرقية يتي لأكتي إما to akwai anan an yi idgami na nuni na in tasharidi domin asalin sa in ma ko kuma asalin sa in yanzagannaka yace fi ma azzaida a cikin ma wacce ita sila ce ma'ana goda babu ma din ma'anar za ta fito domin da zaka ce wa in yanzagannaka minash shaytani kaga in ta zamo shartiya shine abin da mai tafsiri yake nunawa shine yasrifaka wato idan shedan yayi kokarin kawar da kai anil khaslati daga wannan tada kyakkyawa wa gairiha da ma waninta sarifin wani abu mai kawarwa yayi kokarin kawar da kai fasta iz billah to ka nemi tsarin Allah subhanahu wataala wannan zai nuna maka ashe duk kokarinka duk jaruntarka duk yadda zaka so kai daidai to kuma sai da taimakawar Allah subhanahu wataala sai yake cewa jawabul sharti shi wannan fasta iz billah shine jawabin sharti wancan shi shine in ma yanzagannaka to jawabin shine fasta iz sai ce wa jawabul amri mahdhufan to nan da aka ce fasta iz billah kaga umarni ne to shi jawabi na wannan umarnin an shafe shi ayyad fa'uhu anka ma'ana shi takadirin sa kenan fasta iz billah yadfa'uhu anka ka nemi tsarin Allah sai ya tunkude shi dan daga barinka innahu huwa as-sami wannan jumla ce ta aliliya kaman ka ce li annahu me yasa aka ce ka nemi tsarin Allah domin shine as-sami mai yawan ji lil qawli gazantuttuka gaba daya al-alim shine mai zurfan sani bil ahwal da halaye sai yace wa minhu daga cikin abinda Allah ya sani isti'azatuka wato wannan neman tsarin da kake Allah yana sanar da shi to kuma tun da shi Allah yace ka nemi tsarin ya san cewa zai amsa maka domin Allah ba zai yi umarni da abinda ya san bashi da amfani ba duk abinda Allah yace yi kaza ko manzon Allah yace yi kaza to an san cewa wannan kaza din yana da amfani in kai kuma Allah subhanahu wataala zai amsa mai tafsiri ke cewa thumma zakara kayfiyatul wa'di wal irshad sannan mai tafsa Allah sai ya ambaci kayfiyan yanda ake ma wa'azin da kuma shirarwa wa inna ma yakunu bil ayati adh-dhahira ana yin wa'azi da shirarwa da ayoyi wanda suke karara saboda haka yake cewa haka ne ko bi kadari fahimul mukhatab mukhatabin gurgudan sanin su ababan magana da su ma'ana idza kawo aya ko hadisi ka fassara gurgudan fahimta wanda kake magana da su fa kana sai Allah subhanahu wataala ya ce
wa min ayatihi al-laylu wan-naharu wash-shamsu wal-qamar la tasjudu lish-shamsi wa la lil-qamari wasjudu lillah واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي إنه على كل شيء قدير.
نعم الله سبحانه وتعالى سيكتوى ومن آياته daga cikin dalilan kudurar Allah subhanahu wata'ala da kadaitakarsa al-lailu wan naharu akwai dare akwai wuni wash-shamsu wal qamaru akwai rana akwai wata la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar kada ku yi sujuda ga rana kada ku yi sujuda ga wata wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna ku yi sujuda ga Allah da ya halicce su in kuntum iyyahu ta'budun in kun kasance gare shi shi kadai kuke bauta fa in istakbaru idan suka yi girman kai daga yi ma Allah sujuda fal ladina inna rabbika to wanda suke wajen ubangijinka yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari suna yi masa sujuda da dare da kuma wuni wahum la yasamun kuma su ba sa kosawa wa min ayatihi daga cikin dalilan kudurar Allah annaka tara al-ardha khashi'a zaka ga ƙasa a ƙeƙashe a bushe kaman yanzu fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat idan muka saukar da ruwa a kanta sai kaga ta girgiza sai kaga ta kumbura tsirrai suna fita innal ladhi ahyaha to wanda ya rayar da ita bayan mutuwarta lamuhyil mauta shine mai rayar da matattu innahu ala kulli shay'in qadir kuma lallai shi mai iko ne a bisa dukkan komai an nuna mani lokaci za mu takaita anan insha Allah ta'ala sai gobe mu zo mu yi bayanin abubuwan da malamai suka ambata gurgudan iko abinda muka yi daidai muna fata Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abinda muka kuskure muna fata Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din mai tambayar farko yace malam akwai irin mutanen da idan kana mu'amala da su to suna iya fitinar ka a addinin ka irin waɗannan ka rabu da su babu laifi yo ai laifin ma shine ci gaba da mu'amala da su wato ku gane wani abu bayan Allah duk abin da ake magana na yafiya da afuwa da kauda kai ba fa cewa akai wai ka je a ci gaba da cutar da kai ko cutar da addinin ka ba ka ake nufi ba akwai bambanci tsakanin mu'amala ko kuma rashin yin mu'amala da kuma gaba akwai bambanci tsakanin su akwai mutumin da ba wata mu'amala da dole zaka yi da shi in wani abu ya taso ba sai ka je ka shawarce shi ba in wani abu ya taso ba sai ya zo ya taimaka maka ba to kuma wannan bai nuna kana gaba da shi ba za ku yi wa juna sallama za ku gaisa da juna za ku saka wa juna fuskoki to kaga wannan musulunci a iya wannan gurbin akalla a samu wannan tsakanin kai da musulmi amma duk wanda zai zamo cewa zai cutar da addininka ta hanyar shubuhohi ta hanyar maganganu wanda suke ba na daidai ba to wannan wajibi ne ka kaurace masa shi yasa mu karanta aya kusan kwana biyu ko uku Allah ya ce al-akhillahu yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduun illa al-muttaqin abokan juna za su tashi suna kin juna gobe alkiyama sai dai wanda suka gina abokantakar su akan jin tsoron Allah duk wanda zai kawo maka shubha ko wani tarike a addini to shikenan hanyar jirgi daban ta mota daban yi harkokin sa kama kai harkokin ka wannan bai nuna ana gaba da juna ko an yanke wa juna ba wannan yake cewa bayyi sallama ce dan Allah malam wa ne ne sahabin da ya mutu al-arshin Allah yayi motsi kuma mai aikin sa to na farko dai sahabi ne na manzo alaihi salam sunansa sa'ad ibn mu'adh manzo alaihi salam lokacin da ya hijira ya je madina akwai kabilu guda biyu akwai al-ausu akwai al-khazraj al-ausu shugabansa shine sa'ad ibn mu'adh al-khazraj shugabansu Sa'ad ibn Ubada. Shi Sa'ad ibn Mu'az doguwar kissa gare shi, mun kawo labarin sa yana jin bifi kwana biyu ba lokacin da ya zo a fusace, amma kuma aka ce a'a ba haka ake ba, ya zo a cikin lumana ya ji abin da ake faɗa, in ya gamsu ya karɓa, in bai gamsu bai tashi tafiyarsa. To kun san lokacin da aka yi Ghazwatul Khandaq, yakin Gwalalo, Yahudawa lokacin da manzo Alaihi Salam ya zo Madina an rubuta takarda ta yarjejeniya ta zaman lafiya, ba za su yi cuta ba, za a cuce su ba, in wani ya zo ma zai cuci manzo Alaihi Salam to za su haɗa ƙarfi da ƙarfe a kore wancan macucin, shi ma manzo Allah in ya ga za a cuce su zai taimaka musu, haka aka zauna. To da suka ga Qurayshawa sun zo ƙwansu da farkwata har da irin Banu Ghatafan da sauransu za su iya gamawa da mutum, sai suka ɗauko takarda ta alƙawari suka yage, suka ce tsakaninsu da manzon Allah ba alƙawari. To shi Sa'ad ibn Mu'az ƙabilarsa ta Al-Ausu ta yi ƙawance da Banu Qurayza, tunda kun san Yahudawa dama Allah ya musu wani tambari, ya ce ainama suqifu ضربت عليهم الذله اينما ثقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس. duk inda bai hude zai iya zaunawa, to sai dai wata babban al'umma ko wata babban ƙasa ya zamo ta mara masa ba ta bashi kariya. Wannan abin da Allah ya faɗa har gobe haka yake. Yanzu Isra'ila uwarta kakarta mai ba ta kariya ita ce America. To duk inda bai hude yake bai iya zama da kafafuwansa tunda Allah ya tsine masa. Sai dai ko su tuba suna ba da jizya, to sai musulmi su ba su kariya, ko su ki tuba to sai wasu arna ƴan uwansu ba su kariya. To da suka yi wannan rashin mutuncin, shi Sa'ad ibn Mu'az a lokacin wannan yaki an harbe shi da kibiya kusan anan ɗinsa, an zikkata shi. To sai yake addu'a yake cewa ya Allah kada ka karbi raina, sai ka faranta mun zuciya akan Banu Qurayza. Ma'ana saboda rashin mutuncin da suka yi. To kun san manzo Allah da ya zagaye birninsu, da da aka gama yakin har manzo Allah ya koma gida, Allah ya koma mala'ika cewa man kana sami'an muti'an fala yusalli yana al'asara illa fi bani Qurayza. To da aka je aka zagaye su, manzo Allah ya ce su sauko akan alƙawarin suka ce ba su sauko ba, kusan su wajen mutum 700 zuwa 900 banda mata da yaya. To sai manzo Allah ya ce to yanzu akan alƙawarin wa za su sauko, sai suka ce Sa'ad ibn Mu'az, saboda sun san akwai ƙawance tsakanin sa da ƙabilar su tun a jahiliya da tasu ƙabilar, zaton su cewa wato zai yi masa hannu ya sanna gida. To ba zai iya ma tafiya ba, sai manzo Allah ya ɗauko shi akan jaki, shi ne aka je aka ɗauko shi. Da ya zo manzo Allah ya ce to Sa'ad ka ji abin da muka yi da su, sun ce akan hukuncin ka za su sauko. To kaga abin da ya roƙa Allah ya karɓa, sai ya ce to alhamdulillah, ya ce ya ma'aikin Allah, ni hukunci na akan su, duk wanda ya balaga a cikinsu a sare kansa, mata da ƴaƴa su zamo ganimar yaƙi. Manzon Allah ya ce yadda ka faɗa haka yake a saman sammai bakwai, wali ne ko ba wali ba, waziyada ma ko. To manzon Allah ma a wani abin nan da ya faɗa, akwai lokacin da aka zo da wani alharini mai kyau, sahabbai suka yi ta mararinsa, kai wannan alharini ya za a yi a same shi. Manzon Allah ya ce lamanadilu Sa'ad fil janna khairun min hadha, aw kama kal, ya ce ai hankicin Sa'ad a aljanna ya ci duk wannan abubuwan gaba daya. To ma'ana dai mutum ne wanda ya ba da kulliyarsa ga musulunci, duk wani abu ila wanda ya karanta farkon da aka zo da yakin Badar, manzo Allah ya shawarci mutanen Makka, suka ce ai su ba matsala, manzo Allah yake ta cewa dai ashiru alai ayyuhal qawm, ku ba ni shawara shi ne rubin mutanen Madina. To ai shi Sa'ad din ne ya tashi ya faɗi maganar sa sananniya wanda ba lokaci da mun faɗe ta a halin yanzu. Mai tambaya ta kusan biyun karshe ce, tambaya ta ita ce malam, ni ne nake da aboki wanda ba musulmi ba, sai ya kawo min ziyara a wannan wata na Ramadan, sai ya nuna min yana buƙatar ruwa, sai na je na kawo masa ruwa mai sanyi ya sha har da abinci. Shin malam menene hukuncin haka? Kai daidai kai daidai ai kyautatawa ce tunda shi arne ne ba musulunci yake ba in ma kayan ko masa ka zaka bashi ba matsala eh kila yace kai wannan addinin nasu fa gaskiya ba na wasa bane ni yanzu gashi bana azumi kuma yayin wannan hidima kila sai ka tashi zuwa musulunci saboda haka dai dan kai masa wannan ba matsala bane tambaya ta kusan karshe yace shin malam shin ya halatta idan wani yazo neman auren wata mace ta yi laifi a baya amma kuma ta tuba to malam ya halatta a fada masa laifin da ta yi a baya misali kamar a ce ta taba yin zina shin ya halatta a fada masa saboda kada a gaba ya ji auren ya yi auren ya samu matsala baya halatta a fada kawai abin da yake na kirkinta tunda ta daina da tana yi bata daina ba kai ma kuma ka nuna laifin da ta yi ya wuce kai ma yanzu irin laifukan da kai a baya idan da in ka je neman aure za a yi musu bayani za su baka kai ba lalle su baka ba saboda haka in mutum ya yi laifi ya tuba rufe wannan shafin ake inda tana yi bata daina ba shine sai a faɗa masa yawwa tambaya ta ƙarshe yace malam na ji kamar wani malami yana cewa sallar da ake yi a majalisa ko kofar gida ko bakin shago bai kamata ba dole sai an je masallaci malam ya abin yake to na farko masallatai su ne aka gina domin a yi salloli kuma ba daidai ba ne a ce ga masallatai wasu su kafa wani ɗan dandalinsu saboda ƙiuya da kasala da son zuciya su ƙi zuwa masallaci ba daidai ba ne saboda hadisi ya nuna cewa duk lokacin da al'umma ta fi yawa to sallar ta fi karɓuwa a wajen Allah duk lokacin da adadi ya fi yawa na mamu to sallar ta fi samun tagomashi daraja a wajen Allah kaga kenan yanzu ka je kai sallah ku 30 ya fi ka yi inda za ku yi ku 20 ka yi inda za ka yi ku 20 ya fi inda za ku zama ku 10 ka yi inda kuke ku 10 ya fi inda kuke ku 5 to amma kuma wannan ba shi ya nuna in sun yi sallan a majalisin ko a dandalin sallar ba ta karɓu ba sai dai mu ce ba ta kai ta 10 in an je masallaci ba me yasa muka ce sallan dole a yi da ta yi manzo alaihissalam ya ce wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura an sanya mun kasa ta zamo wurin da za a yi ainihin sallah kuma wurin abin da za a yi taimama ma'ana duk inda sallah ta kama ka a ban kasa indai ba waje da shari'a ta ce ban da wuri kaza kamar garken raƙuma kamar cikin makabarta da irin waɗannan wurare su ne kawai bai halatta ka yi sallah amma duk inda shari'a ba ta ce ba za a yi sallah ba in ka yi sallah ta fi wato kullum idan masallaci ya zama ginanne an fi samun natsuwa da rashin kalle-kalle so da dama irin majalisin nan za ka gani an wajen teburin mai shayi tugufan mai balangu wajen shagon ɗan tireda to idan aka tada sallar a yi rashin sa'a ma hanya ce babura na wuciya wallahi wani duk ƙarar da ji sai ya duba duk ɗan motsin da ji sai ya duba kai wani ɗan ƙaramin waiwaye ma yake yi to kaga babu natsuwa ita sallar duk lokacin da aka fi samun cikakkiyar natsuwa aka fi samun cikakken halarto da tunani to ta fi matsayi a wajen Allah subhanahu wataala saboda ka irin masu wannan guntayen majalis din ina ba su shawara su koma masallatai na kusa da su su haɗu da 'yan uwansu wannan shi ne abinda zai fi bada kyakkyawan yanayi Allah ka sa mu dace ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana fata fata ne ka ba mu ikon nisantarsa.